is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 22, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, da Niya. Sannan masu na'urar kwamfuta in suna son kama mu su dandangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku yau Talata 18 ga watan Agusta na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Bello, ba mu kanun labarai.
To ana ci gaba da binciken wasu mutane yau Talata a can kasar Thailand da ke da alaka da wasu fashe-fashe. Sannan babu wanda ya rayu a hadarin jirgin sama na Indonesia wanda sai yau aka kai inda jirgin ya fadi. An kuma samu ruwan sama da bakin kwarya a birnin Tianjin a kasar Sin din da ake ta kokarin ceto jama'a bayan fashe-fashe.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yarjejeniyar da aka cimma tsakanin jamhuriyar Nijar da gwamnatin Amurka akan koyar da harshen Turanci.
Wannan na daga cikin kokarin ganin cewa ba a baiwa gwamnatocin kasashe nauyin samar da ilimi ga 'yan kasa ba.
Haka kuma a yunkurin cika alkawari na yin zaɓe cikin watanni uku, hukumar zaɓe a jihar Niger ta ce ta shirya tsaf domin ta gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a cikin watan 11.
Muna fata su ma su yi amfani da card reader kuma a bi doka.
Su ko 'yan majalisar dattijan Najeriya cewa suka yi abinda ake cewa wasu na karɓa a matsayin albashi ba haka ba ne?
Mai gashi na shigo cikin majalisar nan, sai mu ga abin ba haka ba ne? Ashe bi ta da ƙulli ne kawai ake yi.
To kana, muna dauke da shirin noma tushen arziki na Halima Jimaro, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Firayim ministan kasar Thailand Prayuth Chan-o-cha ya ce jami'ai na ci gaba da binciken wasu mutane yau Talata waɗanda aka gani ta kyamarar sanya idanu a wata fashewar da ta auku a babban birnin kasar, lamarin da ya yi sanadiyar rayukan akalla mutane 22, wasu 120 suka raunata. Shugaban ya bayyana cewa akwai mutanen da ke kokarin lalata kasar ne saboda dalilai da dama. Ya ce kokarin da ake ci gaba da yi na barna ta iya yiwuwa na da nasaba da siyasa saboda farmakin da ake ta kaiwa tattalin arzikin kasa da harkokin yawon buɗe idanu da ko kuma ma wasu dalilai daban. A cewar ministan a lokacin da ya jawabi har aka watsa a gidajen talabijin, ya ce gwamnati za ta ci gaba da binciken waɗannan mutane sannan za ta tabbatar da shari'a akan duk wanda aka samu da laifi na ba da jimawa ba. Ɗaya daga cikin mutanen da jami'ai suka ce suna zargi an gan shi ne ta kyamar sanya idanu da aka fi sani da CCTV jim kaɗan kafin fashewar jiya Litinin. A wasu hotunan bidiyo da aka fitar yau Talata, an ga wani mutum ya soke wata jaka daga bayansa akan wani benci sannan ya yi tafiyarsa. Jami'ai sun ce fashewar ta auku dakika kalilan bayan saukewar wannan mutum da kuma sulalewarsa. Duk a jiya Talata an ƙara samun wata sabuwar fashewa a kusa da wata tasha da ke bakin rafi a birnin Bangkok. Jami'an tsaro sun ce an jefa wani abin fashewa ne daga kan wata gada zuwa cikin ruwa, lamarin da ya sa ruwa ya tsalle sama cikin samaniya, amma babu wanda ya samu rauni. Fashewar yammacin jiya Litinin a kan titin Ratchaprasong ta faru ne a tsakiyar birnin Bangkok bakin wani wajen ibada. Waɗanda suka rasu ko sakamakon wannan fashewa, a cikinsu akwai 'yan asalin Thailand guda 6 da mutum Malaysia 4 da 'yan China guda 3, kuma hakan ya nuna irin farin jinin wannan wajen ibada a nahiyar Asiya.
Jami'an Indonesia yau Talata sun ce babu wanda rayu daga hadarin jirgin saman nan na Lahadi da ya gabata a gabashin kasar. Sai yau Talata ma'aikatan agaji da ceto suka isa inda jirgin ya fadi a lardin Papua bayan fuskantar kalubale daga rashin kyawun hanya. Sun kuma bayyana cewa jirgin ya farfashe baki ɗayansa. Jami'an sun bayyana cewa masu ayyukan agaji sun samo garwakin mutane 53 a cikin 54 da ke cikin wannan jirgi na Triagna Air mai lambar tafiya 267 ya fara jim kaɗan kafin lokacin da ake sauran ƙararsa a garin Oxville. Banda fasinjoji da ma'aikatan da ke cikinsa, jirgin na kuma ɗauke da kuɗaɗen gwamnati dala 147,000 da ake shirin rabawa iyalai marasa ƙarfi. Shugaba Joko Dudu ya gaya wa manema labarai bayan fashewar cewa ya baiwa ma'aikatan sufuri umarnin bunƙasa tsaro a harkokin jiragen sama domin kiyaye haɗura nan gaba. ma'aikatan harkokin jiragen sama ta Indonesia ta shiga tsaka mai wuya a yan kwanakin bayan nan saboda yawaitar haddura a cikin hadda faduwar jirgin Air Asia wanda ya kashe mutane 162 wannan kasa dake yankin Pacific na daya daga cikin kasashe a nahiyar Asia Asia dake bunƙasa ta fannin sufurin jiragen sama amma fa tana fama da ƙarancin ƙwararrun matuƙa da masu gyara hadda jami'an kula da zirga-zirgar jiragen sama domin tabbatar da tsaro kamfanin Triagna na fuskantar munanan haɗura 14 tun bayan kafuwar ta a shekarar 1991 kuma yana ɗaya daga cikin jiragen saman Indonesia da aka haramtawa shiga sararin samaniyar tarayyar Turai.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya yau Talata a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa a ƙasar Sin, lamarin da ya dagula ayyukan ceto da kuma ƙara fargabar yiwuwar samun matsala daga sinadarai masu guba. Biyo bayan mummunar fashewa a wani wajen ajiye kaya da ya kashe akalla mutane 114. Ma'aikata a harabar da abin ya faru sun tsaya cak sannan jiragen ruwa sun dakatar da danna ham ɗinsu domin karrama waɗanda suka rasu. A halin yanzu akwai wasu mutane 57 da ba a san inda suke ba, kuma fiye yawancinsu ma'aikatan kwana-kwana ne. Gidajen aje sinadarai inda wannan fashewa ta auku na ɗauke da dubban tonnan sinadarai a ciki har da tan 700 na sodium cyanide da tan 800 na ammonium nitrate da kuma tan 500 na potassium nitrate. Kafar yaɗa labaran gwamnati yau Talata ta ce kamfanin da ke kula da waɗannan gidaje na da takardun da suka ba su izinin aiki da sinadarai masu haɗari, amma sai watan Yuni da ta gabata ne kamfanin ya samu waɗannan takardu.
Shugaba adawa a ƙasar Myanmar Aung San Suu Kyi ta furta da mota yau Talata akan tsiji kakakin majalisar Shiweman daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar da ke mulkin ƙasar a makon da ya gabata da take magana a lokacin taron duka 'yan majalisu gabanin babban zaben watan Nuwamba. Aung San Suu Kyi ta bayyana cire Shiweman daga jagoranta jam'iyyar Union Solidarity and Development a matsayin sabawa demokradiyya. Ta ce gudanar da abubuwa a cikin dare ba abu ne da ya kamata a gani daga demokradiyya mai aiki ba. Har yanzu Shiweman shi ne kakakin majalisa amma yana fuskantar kalubale daga wasu 'ya'yan majalisar da ka iya kai ga tsige shi. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga Jamhuriyar Niger inda aka kulle yarjejeniyar koyar da harshen Turanci da wata makaranta da ƙasar Amurka, kamar yadda wakilin Musulu Barma ya aika mana cikin wannan rahoton.
A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, sashen bada horo a fannin Turancin Ingilishi wato the English Language Program na Cibiyar Raya Al'adun Amurka a Niger zai koma ƙarƙashin makarantar SKE bayan shekaru 35 na aikin karantar da jama'a. Akalla mutum 1000 'yan asalin ƙasashe 18 mazauna ƙasar Niger masu sha'awar koyon Turancin Ingilishin Amurka ne ke rajistar sunayensu a Cibiyar Raya Al'adun Amurka a kowane wata uku. A cewar Malam Idi Bara'u, jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka, bayan dogon bincike ne gwamnatin Amurka ta amince da wannan sauyi sakamakon yarda da sahihancin wannan makaranta ta SKE.
Wannan na daga cikin ƙoƙarin ganin cewa ba a baiwa gwamnatocin ƙasashe nauyin samar da ilimi ga 'yan ƙasa ba shine wato aiki a haɗa da su kankansu masana'antu ko makarantu masu zaman kansu, wanda haka ɗin zai kasancewa an yi wani haɗin gwiwa na haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnati a ɓangare ɗaya da kuma ƙungiyoyi ko masana'antu masu zaman kansu na ganin cewa an bunƙasa ilimi a Niger. A cikin bincike da gwamnatin Amerika ta yi a nan Niger ɗin ta gano cewa da lalle makaranta ce ta ƙasa da ƙasa wacce kuma ta ƙunshi ilimi mai zurfi wacce kuma ta samu karɓuwa a gidauniyar hukumar karɓar ilimi na Afirka wadda ake cewa da ita CAMES.
Babban daraktan makarantar SKE Victor Akesi ya tabbatarwa jakadiyar Amurka a Niger cewa makarantarsa za ta yi dukkan iya abin da ya dace domin kare darajar da aka san wannan sashen horo na Cibiyar Al'adun Amurka da ita shekaru aru-aru.
J'espère par ma voix prendre aujourd'hui l'engagement d'être à la hauteur de la confiance que vous lui avez témoignée.
Ande saka hannu a kan wannan yarjejeniya a gaban babban magatakardan ofishin ministan ilimi mai zurfi da ke wakilcin gwamnatin jamhuriyar Niger a wannan biki. Idan Allah ya kai mu ranar 1 ga watan Oktoba ne za a so mu bayar da horo a wannan sabon sashe na English Language Program. Wanne jakadiyar Amurka ambasada Eunice Redick ta ce tun a shekarar 2003 aka riga aka mika harkokin tafiyar da makamantansa na kasashen yammacin Afirka ga makarantu masu zaman kansu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan kiɗan tica ne, wannan batun tica ne, tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gun karatu. Tica isa iyanke farce, sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya, ya kwana biyu, bai zo cikin haji ba. Tica ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka, sannan ya yi firamare ai, ya yi sakandire ai, ya je yunibansi.
To mar lamun gode su labar ma a can jihar Niger ko hukumar zaben jihar ce ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben kananan hukumomi. Ga Mustafa Nasir Batsari da cikakken bayani.
Hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Niger ta saka ranar 7 ga watan 11 na wannan shekara domin gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomin jihar da kansilolin su. Kwamishinan yaɗa labarai a hukumar zaben Alhaji Muhammad Ahmad Agwara ya bayyana cewa hukumar ta kammala duk wasu shirye-shirye da suka wajaba, sannan ya tabbatar da cewa za su yi amfani ne da na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a da ake kira katrida a turanci a lokacin gudanar da zaben.
Domin wannan na'ura na tantance mai jefa ƙuri'a da shi za a yi aiki watan abin da ake cema katrida. Saboda haka ta fannin gwamnati sun riga sun bamu abin da ya kamata su bamu na wannan aikin, abin da kuma ya dan saura muna saran ba za mu samu matsala da shi ba.
To tuni dai jam'iyyun siyasa suka ce sun shirya mashiga zaben. Alhaji Aminu Yusuf shine sakataren babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ya ce sun gamsu da matakan hukumar zaben amma suna fatan za a bi doka.
Su yi kokari su ji tsoron Allah a bi doka, kuma kaman yanda aka yi general election da aka yi amfani da card reader wanda kowa ya ji dadin sa, muna fata su ma su yi amfani da card reader kuma a bi doka, ba batun cewa a ita wannan APC ita ce take da gwamnati ta murkushe mutane ko ko ta yi amfani da yan sanda ko ko menene, a tabbatar cewa ba a yi wannan ba.
Sai dai ga alama jam'iyyar da ke mulki a jihar Niger wato APC na fuskantar rikicin cikin gida a lokacin wannan zabe mai zuwa. Honorable Idris Usman Kwantagora jigo ne a jam'iyyar, ya ce ba su da shakku a shirin hukumar zaben amma suna fargaba a cikin jam'iyyar su ta APC.
Muna jawo hankalin shugabannin APC da kada su kai mu ga matsayin primary election na yan takarar chairman. Na'am. Su kira sulhu a dakatar da sai da form din chairman da kansilan bi haka na. Kira sulhu saboda mu samu haɗin kan junan mu.
To amma baka ga yin zaben fidda gwanin kowa an bashi haƙin shi kenan wanda jama'a suke so a zaba a maimakon a ce an yi sulhu.
Ko ba ya fara mai mai rinjaye ne ya suka haɗa kansu wuri guda suka kira ƴaƴan su aka yi sulhu za mu samu ci gaba.
To na yi iya kokarin jin ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar APC a jihar Niger amma lamarin ya ci tura. A duk lokacin da muka same su akan wannan batu za ku ji abin da suke cewa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Talaka ka bar kuka a ƙuri'ar ka yancinka, in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka a ƙuri'ar ka yancinka, in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka.
To madalla, ƴan majalisar dokokin Najeriya ko sun ce zuki ta mallaki ne kuɗin da ake cewa wai ana biyan su. Ga Nasir Adamu Alkaya da cikakken rahoton.
Rahotannin kafafen labarun yanar gizo da suka hada da Green Batch Reporters da ke bada labaru daga fadar shugaban kasa sun wallafa rahoton cewa ƴan majalisar dattawa da wakilai sun lashe naira miliyan 13 a tsawon watanni biyu tun rantsar da su a watan Yuni. Labarin ya nuna kowanne daga sanatoci ya samu allowance din fiye da naira miliyan 36, inda wakilai ko suka amshi fiye da naira miliyan 24. Na shiga farfajiyar majalisar inda na tambayi tsohon shugaban matasan APC wanda ya samu shiga majalisar wakilan Lado Suleja da adaki kushe allowance din ƴan majalisar.
Mayu gashi na shigo cikin majalisar nan. Sai muka ga abun ba haka bane, ashe bita da kulli ne kawai ake yi. In aka tsaya aka ce ayi dalla dalla abinda ake ba wa ƴan majalisu da wasu ma'aikatan da suke waje, za ka ga abun bambancin bai da wani yawa.
Me yasa kike ganin in mutum yana waje da majalisa yake da wani tunani daban, in ya shigo kuma sai tunanin nasa ya sauya?
Abin da yasa shine rashin sanin abin da ke ciki, musamman kuken jaridu. Wani hujjarsa ta rataya ne akan abin da ya karanta a jarida. Yau an ce an ba ƴan majalisu miliyan 30-30 ko miliyan 40, ko ƙarya ne ko gaskiya ne haka yake? Dan yana ganin wannan jaridan ba za ta yi ƙarya ba, ko kuma wannan shashin yaɗa labaran ba za su yi ƙarya ba.
Ana ganin fala da wasu ƴan majalisar da manyan motoci su Lamborghini din na wajen motarsa miliyan 100. Da ko ba za shiga irin waɗannan motoci, wa ga irin waɗannan abubuwa da ke faruwa yake sa ake cewa kai akwai kuɗi a cikin majalisar.
Wannan sura ai hawa motoci ba nan ba majalisar take yi ai. Akwai wanda suke hawa motoci tun kafin su shigo majalisa.
Haka ne ita ma tsohuwar minista ma'aikatar ilimi Aishatu Jibir Dukku da ita ma ta samu shiga majalisar wakilan. Na ganin ba tara dukiya bane kan gaba aikin wakilci a majalisa fiye da kula da bukatun al'umma.
Kowa yana da himma yadda ka ga mu duka na son mu taimaka wa juna, mu ga ya za a yi mu kawo zaman lafiya, mu dawo da zaman lafiya. Bacin nan kuma to bayan samun zaman lafiya sai mene? Ya za mu yi mu tsare faruwar irin haka a gaba? Ya kuma za mu yi da mutanenmu da suke cikin talauci matsananci?
Shugabannin al'umma musamman ma malaman addini na ganin adalci daga kowane bangare ne zai sanya kowa more demokuraɗiyyar da karanci ko ma yawan albashin. Ga abin da Sheikh Tijjani Balaka Larawi ke cewa,
duk abin da ka san za ka yi ka faranta ma waɗanda suka maida kai mutum, suka sa ka a gidan da ba irin naka ba, suka sa ka a kan motar da ba irin taka ba, sai ka rufe ƙofarka, ka kulle wayarka, ka kiyarda ka saurare su, kai kaɗai kake so ka ji daɗi, to Allah ba zai barka ba.
Ba mamaki akwai waɗanda kuma ake kamar mutane na sa wasu kamar masu mukamai a gaba sai sun yi musu alheri kullum. Shi yasa watakila mutum ya hau kujera za ka ga wasu na laya zana.
To ai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa bai buɗe ƙofar tambaya ba sai an buɗe masa ƙofar talauci.
In ba manta ba, shugaba Buhari da mataimakinsa sun rage albashinsu da kashi 50 cikin 100, inda shi ma ɗan majalisa Lado ke ganin in hakan ne maslaha.
To mun goyi bayan haka.
Nasira da Malik Kamarar Amurka daga Abuja. Naji.
Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 11 da minti 18. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a cigaban tattaunawarmu da Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi, haihuwan kasar Saudiya dan asalin Najeriya, manomi kuma shugaban gidan gona a garin Taif. Ga dai Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da bayanin nau'o'in albarkatun da ake nomawa a kasar Saudiya.
Saudiya dai gaskiya wato duk noman da kika sani da ake a duniya ana yi. To mu sa mu kasa dai kamar misali Saudiya nan kashi uku ma zan ce. Kashi biyu suna noman misali in ce dabino da sauran ƴaƴan itatuwa da kayan lambu da kuma shinkafa da alkama bangaren su Taboka da su bangaren Riyadh abin da ya so Sahail. To suna noman dabino da su kayan ƴaƴan itatuwan da shinkafa da alkama sosai da kuma bangaren zaitun. A yanzu Saudiya yan shekaru 25 ko ince 30, to a gaskiya yanzu man zaitun har Europe suke kaiwa man zaitun, saboda Saudiya ta ci gaba bangaren noman zaitun. Kuma idan muka ce bangaren har Madina, ma bangaren Madina ma'ana a cikin kashi biyu nake magana, to kuma mu zo bangaren Jidda, su wannan bangaren masana'antu ne da su, ma'ana kamun kifi da sauransu. Sannan mu zo nan bangaren Taifa, mu kuma nan bangaren lambu, ya'yan itatuwa,
inabi, sannan rumman, sannan tin, sannan zaitun, kuma ga ainihin wannan fure da ake ainihin wannan turare na wardado, da kuma sauran kayan lambu dai sauransu su tattasai a taruhu da sauran abubuwa duk abin da kika sani muna noma a Najeriya nan da akwai,
da ainihin abincin dabbobi da sauransu da kiwo. Haka musa iyakar Yemen, to su ma suna noman ƴaƴan itatuwa da kayan lambu.
Sai dai noma ne na zamani, ba irin na gida ba, noma ne a tsare da program din da ake bamu. Akwai injiniyoyi za su zo su bamu program ga yanda za a yi mu bi shekara guda bangaren ƴaƴan itatuwan, ma'ana kaman inabi ana ma aski, akwai lokacin da ake ma aski da akwai lokacin da ake tsaye da ruwan kuma a yi ma aski, kuma akwai takin da ya kamata a bashi, akwai fisar ko kuma magungunan da ya kamata a fesa mar a shekara kaza da kaza da kaza kusani. To haka muke tafiya akan program ne a rubuce a gona ne, haka nakan gaya wa su laborerin namu nana, kuma haka ake bi alhamdulillah, ba a samun wasu matsaloli, sai dai abin da ba za a rasa ba.
Yanzu da za a tambaye ka me bambanci tsakanin yadda ake noma a Najeriya da Niger da kuma yadda ake yi a nan Saudiya.
To da farko dai bambancin mu kaman bangaren misali Najeriya da Niger, noma ne an fi noma na damina lokacin ruwan sama. Mu ku a nan rani da damina muke noman mu, bambancin kenan, ba lokaci. Mu daman rijiyoyi ne na burtsatse, hukuma za ka je ka kaddamar su zo su gina ma ka biya su, kuma za ka yi ka noman wannan da sanin hukuma, kuma ko ci gidan gona ko ni gidan gona hukuma ta san da shi a rubuce yake. Za ka je in kana inda wata cuta ma misali a gidan gona ka, za ka je ka kai report, za ka ce ina da cuta kaza da kaza, za su baka wani program ko kuma za su aiko muku injiniyoyin su na noma su zo su nuna muku ga yanda za ku ga yanda za ku yi. Shi ne bambanci.
To Alhaji Abubakar, yawanci daga kasashenmu na Afirka za ka ji yau an yi rikicin manoma da makiyaya a wannan ƙauye, an karkashe mutane, gobe haka jibi haka. A nan Saudiya kaka mu'amala da zamantakewa take tsakanin manoma da makiyaya?
To alhamdulillah, a nan gaskiya ba a samun irin wannan matsalolin, saboda daman bangaren noman ma daban yake, wajen kiwonsu daban, makiyaya inda suke kiwo daban, wajen inda ake noma daban. Saboda haka ba a samun wannan matsala irin ta Najeriya ko ta Niger, gaskiya duk ba wannan. Dan haka duk lokacin ni kaman in naje irin hotunan naje Najeriya, nakan ce me yasa ma ake samun irin wannan matsaloli haka tsakanin makiyaya? Daman da noma da kiwo abu ne daya, mu abu asalin mu a inda muke karatu a nan kasa Laraba, gaskiya abu ne daya, dole ya tafi daidai, ya tafi daya noma da kiwo. Ubangiji Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a kasashen nan namu gaba daya, saboda in ba a samu zaman lafiya ba, to duk da harkar ilimin da harkar noman duk ba zai yiwu ba. Haka dai abin da muka sani a haka.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau, za mu ji ko manoma da makiyaya kasar Saudiya ma suna fama da matsaloli. Yanzu a madadin Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da wadda ta hada mana sauti Julie Descrisham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.
Madalla, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmadu Manaja Bauchi wanda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. Ku yi san mun da sakon jinjinata da fatan alheri ga jagoran operation zaman lafiya Dole Tukurburatai. Mu ƴan Najeriya mun gamsu da ayyukan da sojojin Najeriya ke yi. Fatan mu gare su shine Allah ya kare su ya kuma ba su nasara a cikin aikin da suke amin. Sai kuma sakon Alhaji Baba Shehu Lami sarkin motan sarkin Bauchi wanda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. Ku yi san mun da sakon ta'aziyata ga al'umar mai sau da ma na jihar Bauchi na rasuwar mai martaba sarkin Miso Alhaji Muhammad Manga na uku. Allah ya ji kan sarkin mai sau da rahama amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau kira na yana ga gwamnatin Najeriya ne. Ya kamata ku yi koyi da takwaranku na jihar Kaduna, Nasiru El-Rufa'i, wajen rushe gine-gine da aka yi ba bisa ka'ida ba daga Safiyani Gumar Zangon Daura. To al'umar Jamhuriyar Niger, Allah ya sa hukumar zaben kasar ku ta shirya muku zabe sahihi irin wanda muka gudanar a kasar mu Najeriya, mu cike da gaskiya da adalci amin. Sako daga Isun Dela Faki. Shi kuma Muhammad Bello Muhammad Buniya din jihar Yobe cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Muna mika sakon ta'aziyar mu da kuma jajantawa ga ƴan uwan mu na jini waɗanda suke a yankin Buniyadi. Sanadiyar iftila'in har-haren da aka kai mana wanda ya sanadiyar rasa rayuka da dama. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i amin. Allah ka ji kan waɗanda suka rasa rayukansu a jamhuriyar Niger sakamakon ambaliyar ruwa. Kuma a gaskiya ya kamata hukumomi su gaggauta tallafawa waɗanda suka rasa muhallansu da dukiyoyinsu. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Filato. Kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya ya yi daidai daga haƙila zamani almajira mulumfashi. Daga ƙarshe sai sako mai nasara na sarrafuntuwa wanda ya ce hakika murabus ɗin shugaban hukumar kwastam a Najeriya, wato Abdullahi Dikko Inde, ya zo mana da bazata. Fatanmu Allah ya kawo mana gurbinsa mai kishin ƙasa amin.
To madalla kafin mu ƙarƙare kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Jami'ain Indonesia yau Talata sun ce babu wanda ya rayu daga hadarin jirgin sama na Lahadin nan da ta gabata a gabashin wannan ƙasa. Sai waɗannan ne ma'aikatan agaji da ceto suka isa inda jirgin ya fada a lardin Papua bayan fuskantar kalubale daga rashin kyawun hanya. Sun kuma bayyana cewa jirgin ya farfashe baki ɗayansa. Prime Minister ƙasar Thailand Prayuth Chan-o-cha ya ce jami'ai na ci gaba da binciken wasu mutane yau Talata waɗanda aka gani ta kyamarar sanya idanu da aka fi sani da CCTV a inda wata fashewa ta auka babban birnin ƙasar, lamarin da ya sanadiyar rayukan aƙalla mutane 22 sannan wasu 120 suka raunta. Shugaban ya bayyana cewa akwai mutanen da ke ƙoƙarin lalata ƙasar saboda dalilai da dama. Ya ce ƙoƙarin da ake ci gaba da yi na ɓarna ta yiwuwa na da nasaba da siyasa saboda farmakin da ake ta kaiwa tattalin arzikin ƙasa ne da harkokin yawon buɗe idanu da kuma ma wasu dalilai daban. A cewar ministan, a lokacin da ya yi jawabi har aka watsa a gidajen talabijin, ya ce gwamnati za ta ci gaba da binciken waɗannan mutane sannan kuma za ta tabbatar da shari'a a kansu nan ba da jimawa ba. Shugaban adawa a ƙasar Myanmar Aung San Suu Kyi ta furta damuwarta yau Talata akan tsige kakakin majalisar ƙasa Shue Man daga makaminsa na shugaban jam'iyyar da ke mulkin ƙasar a makon da ya gabata.
To madalla ta takaitattun labaran mu kawo ƙarshen wannan shiri. Sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shiri, amma kafin mu tattara yanamu, bari mu miƙa ta'aziyya ga Alhaji Haruna Sheshi a garin Kwantagora na rasuwar ɗansa Muhammad Haruna, wanda ya rasu shekaran jiya sakamakon haɗarin mota a kan hanyar dawowa daga Birnin Badun zuwa garin Kwantagora. Allah ya ji kansa da rahama. Haka kuma a shirinmu na anjima za ku kira ne ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan ina mafita game da taɓarɓarewar ilimi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Bello Habib Galadanci da ya taya na gabatarwa, sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan Nashwa, ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa domin sauraron yau da gobe da wanda Jamila da Maryam za su gabatar har da ma yi su haran dai. Sai an jima ku.